yau da gobe
daga murya Amerika a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin yau da gobe daga nan sashen Hausa na murya Amerika birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma yin sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar inda suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Sunana Hawwa Sharif. A yau 13 ga watan Mayu shekarar 2024, shirin yau da gobe sai dora ne akan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata, wato cin zali tsakanin ɗalibai 'yan makaranta wanda aka fi sani da bullying. Shirin da ya mai da hankali ne kan shin me ke sa wasu ɗalibai ke cin zalin ɗalibai 'yan uwansu, waɗanne irin matakai ya kamata gwamnati da hukumar makarantu da ma iyaye su ɗauka domin kawo ƙarshen wannan matsala ta cin zali tsakanin ɗalibai. Shirin zai kuma leƙa fagen waƙe-waƙe, inda a yau za ku ji mu tare da wani mawaƙi mai tashe a duniyar Kannywood. Za kuma mu shiga kicin a ɓangaren ƙwalama domin jin abin da baƙuwar mu a yau za ta girka mana. Don haka sai a kasance da mu a cikin shirin na yau da gobe. Haka yake masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in barku da wakilinmu a birnin tarayya Abuja Najeriya, Rukayya Basha, tare da bakin da ta gayyato a shirin. Rukayya gare ki.
A yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata, wato cin zali tsakanin ɗaliban makaranta wanda al'umma suka fi sani da bullying. Shirin da ya mai da hankali ne kan shin me ke sa wasu ɗalibai ke cin zalin ɗalibai 'yan uwansu, wasu irin matakai ya kamata gwamnatin Najeriya har ma da makarantu da iyayen yara za su ɗauka domin kawo ƙarshen wannan matsala ta cin zali. Kazalika za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, sannan idan da lokaci za mu taɓo ɓangaren ƙwalama mu ji me baƙuwar mu a yau za ta girka mana. A cikin zauren namu dai, kamar yadda kuka sani a makon da ya gabata, muna tare ne da Honorable Abubakar Adamu Musa, masanin halayyar ɗan Adam, da Dr. Hawwa Babura, wacce wato ƙwararriya ce a ilimin yara matakin farko da kuma walwalar ƙwaƙwalwar yara, wadda ake kira Research of Brain Development. Sai kuma Hajiya Hawwa, uwa ce wacce 'yarta ta taɓa shiga irin wannan matsala ta cin zali. To a makon da ya gabata dai, Hajiya Hawwa ta ba mu labarin yadda 'yarta ta shiga wannan matsala ta cin zali da har ya kai ga sanadiyar rasa ranta. To a yau kuma za mu dora ne inda wato muka tambaye ta wani mataki suka ɗauka a matsayinsu na iyaye bayan sun gano cewa 'yarsu na cikin wannan matsala ta cin zali.
Mataki dai da muka dauka mun je makaranta, mun samu school authority, mun yi complaint, and su abinda suka nuna mana cewa su ba wani abu da za su iya yi tunda yaran nan dai sun riga sun bar makaranta. Na farko abinda suka ce mana kenan, kuma kesa society din mu chairman board na makaranta shi kuma ainihin malami ne da ya koya wa baban Zainab karatu lokacin yana secondary school. Na so sai ya roki baban Zainab cewa dan Allah dan Annabi ayi hakuri, tunda lokacin ba mu san abin it will lead to that ba, ayi hakuri kada ayi tarnishing image in makaranta da shauransu, dan lokacin abin bai kai yanda muka zata ba har ta zo ta rasa ranta. Wallahi to kin ji abin da ya faru kenan.
To Hajiya Hawwa, in muka dawo bangaren dalibar da bidiyon ta karɗe social media, kina ganin matakin da gwamnati da makarantar ta ɗauka zai wato rage ko ya kawo ƙarshen wannan matsala ta cin zali?
I'm sorry to say Najeriya ce. Wallahi lokacin da social media suka dauki wannan abin da zafi an dauka ri, amma ni nake gaya miki cewa ba abunta gwamnati za ta yi. Ni ne nake gaya miki, in har gwamnati za ta yi wani abu yanzu ba sai dai in an nemi irinmu, an zauna da mu, an dauki maganan da zafi, an dauke shawarwarinmu da shauransu da matakan da ya kamata a dauka gradually sai ai a fara daga state government, sannan ai federal government, kowa ya bada nasa dokokin kamar yadda America ta yi. America started from the state government. Georgia ita ta fara yin harkar bullying a America, har sauran state suka yi koyi da shi, har gwamnatin tarayya America ta dauka ta kafa dokanta. A yanzu ka harkar bullying duk state na America suna da dokarsu, na state suna da na gwamnati tarayya. So in dai ba an zauna da irin wanda abin ya shafa mu bada shawarwari da abin da ya kamata gwamnati ba, hayaniya ne kawai ri akai na social media kwana biyu zaki ji abin ya shiru. In dai harkar Najeriya nawa akai bullying din, akwai yaran da aka kashi, me akai akai banda makaranta guda ɗaya da ta dauki mataki a Maiduguri da suka yi bullying wani yaro, suka dauki mataki suka kori yaran a makaranta, kuma suka dauki sunayensu da komai nasu aka aika WAEC cewa ba za su yi ma sitting for WAEC ba sai after 3 years, ko ba a yi da kowace makaranta ta dauke su ba. To in dai dokar tana aiki hakan da aka yi ma ainihin an dauki wani mataki wanda aka ce wanda zai tafi sama in ya taka takarda ai ya rage hanya, amma gaskiya a yanzu dai ban ga abin da za a yi ba.
To Malam Abakar, in na saki dawowa kanka, waɗannan abu na cin zarafin yara a tsakanin juna yawanci zaka ga yana faruwa a cikin makaranta ne. To in aka cire wato irin gudunmawa da iyaye suke badawa wajen haifar da wannan matsalolin, da kuma iyayen da suke bada nasu gudunmawa wajen kare ƴaƴansu daga irin wannan matsalolin, to su kuma malamai a makaranta wani irin kira da shawara za a basu domin su riƙa dubawa su ga abubuwan da ke faruwa a tsakanin ɗalibai, ko za iya kawo sauƙin irin wannan wato matsala na cin zarafi?
To ba a makaranta kawai yake faruwa ba, makaranta a wuri ne tsarere, in ya faru za a sani, amma kafin ɗaya ya faru a makaranta sai dubu ya faru a waje. Shin kin taɓa tunanin me yake faruwa a kasuwan ƙauye inda yaran mata suke fidda ko abinci ko wani abu suke sayarwa? Kin taɓa wata kila kina wuce ki ga mata suna talle, sun karrame, suna faɗa junansu, ko kuma ki ga wata kawai tana kuka kuma maybe suna talle ne? Kawai in ya faru a makaranta ne za a fi sanin sa, domin duk wanda aka kai shi a makarantar ma makarantar private, abun da ya faru nan irinsa dubu ya faru a makarantun gwamnati, amma ba ra ma faɗa ba. Amma da ya ce wannan makaranta ce ta masu hannu da shune, kowa yana da gata, kuma an yi exposing din abun tun da akwai wani video clip da ya zama abun expose. So wannan abun nan kuma ba makaranta ba ce kawai mai laifi. Ba za ku tsara tsarin ilimi ba tare da ilimin yana tafiya da tarbiyya ba. Na yarda Najeriya muna da al'adu daban-daban, addinai daban-daban, komai daban-daban, amma ya kamata a ce ni yau idan zan yi makaranta dole makaranta na zan fitar mata da wani code of conduct, dole ita ma zan fitar mata da wani tsari na tarbiyya a matsayin na mai makaranta. To amma iyaye ba sa kallon wannan, malaman kuma ki koma wasu irin malamai ne aka dauka, kaci 70 ko 90 wanda yau suke karantarwa a the secondary school kai har ma university, wallahi suna yi ina don basu da wani abun yi, domin babu wani abu da ake kira incentive ko motivation, wato abu da zai iya kudaitar da su ko kuma ya basu wani kwarin gwiwa na tsayawa a cikin karantarwa. So mutum da shi ma kansa haushin ka yake ji, ko kuma watakila ma malamin za su iya abin da za su koya sai su zai ayyana na yaran masu kuɗi ne su ne kawai kaza kaza, ai ba damuwa na bane. So dole a fito da tsari na mutunta malantaka, malami ya tabbatar da cewa yana da haƙƙi ne na tabbiyartar da shugabannin gobe. To amma shi da kansa bai san mutuncin, bai babu wani mutunta shi da ake, kullun yana tunanin ya zai yi rayu. To yaushe zai sa ido har ya kalli wai ko ka tabbiyartar da ƴaƴanka yadda ya dace ko baka tabbiyartar da su ba? So wannan zai koma ne ga gwamnati, zai koma ne ga masu hannu da shuni wurin rubuta tsari na karatu. Domin me? Domin ya zama dole kowa ya saka ido akan abun da ya shafi tarbiyyar mutane, musamman yara masu tasowa. Domin wannan yaran in yau kana tunani kai kana da karfi, kana da dama, in Allah ya baka dogon kwana shekara 25 nan gaba ko 30 in ka je asibiti wannan yaron da kake kallo shi ba koyo ba shine zai kalle ka asibiti idan kana tuka mota misali kai hasari driver da zai dauke ka a mota wata kile kai ka asibiti ma duk cikin wannan yaron ne so ya zama dole ne mu kalli abun a matsayin sa abu ne da zai iya shafar mu personally abu ne da zai iya shafar rayuwar mu ba kawai abu bane kawai da ya faru da wani ni bana ciki domin haka banda wani matsala da abun a'a dole mu fara kallon abun da idon tunanin cewa in wani bai samu abun da ya dace ba to fa ni ma abun din in ji juye juye zai affect ni na kuma halin da muke ciki kenan a yanzu a Najeriya irin wannan rikin sakaini ka shine da ake da komai ke sa kowa na korafi shugaba korafi wanda ake shugabanta korafi mai yin shugaba korafi wanda aka sa a shugabancin korafi
to yanzu Malam Abubakar dai wani irin shawara da kira da kuma jan hankali zaka yi wa gwamnati iyaye har ma da malamai da kuma wato al'umma wanda suke iya ganin irin wannan abun ba tare da sun ce komai ba
madalla jama'a masaru har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu bari mu koma ga rukaiya da bakin nata inda ta tambayi Malam Abubakar ko wace irin shawara zai ba gwamnati da iyaye da ma malaman makaranta
to jan hankalin na dan fara yin sa kafin nan dole abinda ake nufi da community al'umma jam'un ne plural ne dole ne kowane dan adam ya san da cewa yana da rawa da zai taka a wurin zamar da al'ummarsa al'ummar da yake so ta zama ba gwamnati bane kawai ba makarantu bane kawai ba iyaye bane kawai to amma duk ya ta'akkala ne akan wayannan guda hudu domin iyayen sune a gwamnati iyayen sune a makarantu gwamnati sune iyaye gwamnati sune makarantu so ya zama dole ne duk dan adam ya yarda da cewa bayi da wani arziki da yafi abu guda biyu duk dan adam da ka gani a duniya arzikin sa abu biyu ne babban arzikin ka a duniya shine dabiyar ka na biyu shine duniyar da kake rayuwa da ita a cikin ta so kaga kafin a daina gani irin wannan abubuwan sai kowa da kowa ya zama mai hannu da shune abun da ya shafi al'umma kada kaga abu na faruwa kai tunanin cewa baka iya fada wani abu kawai fada zaka yi kawai iya in ka fada wata kile daga wurin za a dakile abu amma yanzu wai mu musamman al'ummar mu na Afirka mun je mun dauko ne tarda dabiya dauda ba mu da ita wai abu in bai shafe ka ba kai baka magana akai kuma abun da baka magana akan nan ya shafe ka ma yanzu bari baki misali yanzu wannan makarantan da abun nan ya faru a tunanin wani zai ce in ya kai dan sa wannan makarantan bare taba experiencing irin wannan sungoman ba amma in kamar haka ya faru a makarantun gwamnati ko a makarantun da marasa karfi ne guda miliyan a Najeriya ba za su ma maganan ba amma wannan da abun ya faru har minista an je har an sa a rufe makarantun har an committee na bincike an yi kaza haka na nuna maka cewa yadda ake kula da wasu a kasan nan da bai ke yadda ake kula da wasu an a tunaninka in baka da dogon tunani zaka dauka cewa kai da kake cin abun bare same ka ba to gashi abun ya faru inda bai san ma ne zai faru ba
to Dr. Hawa to in aka cire batun iyaye a wannan gefen kaman su yawancin yaran da suke waɗannan cin zarafin juna kaman dalibai da muka faɗa yawanci zaki ga a makaranta ake wato gabatar da waɗannan abubuwan shin wani irin kira da jan hankali zaki yi wa malamai saboda su rika sa ido ba tare da cewa sai ma ƴaƴan sun fito sun nuna ba in suna sa idon wala Allah su kansu za su iya gane wanda suke cin zarafin wato ƴan uwansu dalibai a cikin makaranta
yanzu dai tunda muna kan tsanin me za a yi a gyara baya akai aka zo ba farko sai a yi magana ya akai aka zo because in ba a san yanda akai aka zo ba mu gyaran nan ana iya mantuwa farko al'adun mu na Hausa zaki ga mun dauki bakan magana wasa na cousins ko kawai ma iyaye yanzu kiga ana ke tafi daga can mai katan hanci mai babban kai To duk irin wannan furci da manya suke, wallahi wasu yaran zuwa suke daki su kulla kansu su kuka su fito saboda ba za su iya tanka babba ba. Sai mun gyara, ko kiga yara suna kallon man iyayensu suna cin zarafin ƴan aiki a gidansu. To me kake gani za su duk makarantar da ka danka in kai baka kiyaye tarbiyarsa da gina masa tausayi a zuciya ba ga dukkan dan adam, ba dan adam wai na daidai shi a kuɗi ko a zamanantakewa zamananci ba, kawai yanda Allah ya halicci dan adam, hatta ga waɗanda suke nakasastu zaki ga mutum ko gurgu ko wani abu ko yara sai ai ta tsangwama su sai an koya wa yara. To yanzu da muka zo faifan me za a yi a cigaba, abin da ya kamata a yi a cigaba shine fadakarwa da kuma saka doka mai tsanani. A yanzu in zaki tara min iyaye 1000 ki ce musu bayani, zan ce duk mai da'a makaranta, kuma makaranta ina nufin har ta jarirai in kina kai ta Reno, in dai tashin fuda akan makaranta, ku je ku hada kan kungiyar iyaye ta makarantu da lumana da komai da mutunci, aje a tambayi shugabannin makaranta menene ka'idojinku, ku nuna mana ka'idojinku. Idan a ka'idojinsu ba su da shimfidaddiyar ka'ida da za ta killace zalunci, to sai su ce lallai emergency a zo a shimfida wannan ka'ida, saboda duk wani yaro da ba zai samu walwalar kwakwalwa ba, duk abin da ya koya ba zai tasiri a kansa ba ko a al'umma. Saboda haka wannan abu ne wanda za a yi kira ga shugabannin makarantu su saka shi a cikin tsarin kundin iliminsu a gabaki ɗaya. Ko mas kake koyarwa lissafi, za ka iya tsara yanda ake cin zarafi a cikin koyar da lissafi, a cikin koyar da turanci, kai duk wani abu mu da muke Allah ya bamu kwarewa mun san ana haka. To idan kuka saka a harka addini ma ta shigo ciki, dan wannan cin zarafin ba ga musulmi bane ba ga krista ba, ga bini adama ne, haka ake yin shi. So ba ruwan shi da addini, kawai yara haka suke suna ganin abin da ake yi suke koya su zo su yi, saboda suna da wata bukata ta musamman a cikin renansu wadda ba su samu ba.
To masu sauraron mu, kada je ku sha'afa, kuna sauraron shirin Yau da Gobe ne da ke zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe, amma kafin nan bar mu dan sarara kana muka dawo shirin namu zai dura.
Haka yake masu sauraro, yanzu kuma za mu dawo fagen waƙe-waƙe, inda a yau a cikin zauren namu muna tare ne da mawaƙi wanda kuma yawancin mawaƙan nan dai an san su ne da waƙe-waƙen soyayya ko na biki ko na suna ko na sarauta ko na siyasa. To amma baƙon namu na yau shi kam yayi fice ne wajen yin waƙe-waƙen gargajiya, amma aka ce waka a bakin mai shi ya fi daɗi. To ya sunan baƙon namu na yau?
To assalamu alaikum, sunana Saban Oji, kamar yadda kuka sani, mai waƙar Balarabe da Balaraba, mai kuma waƙar Kwash-kwash, mai kuma waƙar mai zagi da ƙara zagin kawo ne ma ina tare da ku. To salamu alaikum.
To sannu da zuwa.
Yawwa sannu dai.
To wane ne Saban Oji?
To shi dai Saban Oji, kamar yadda na faɗa miki, sunana ya Yahaya Dauda Balde asali, amma Saban Oji na samo shi ne daga Haruna Oji, saboda ina yin concept ɗin shi ne, shine Allan kwaikwayo na. So ina duk wanda zai kalli waka ta video na zai gani da gurmina, tunda waka Balaraba shi ya ce a Kano State a yi shi a haɗe da a gandun sarki, ni kuma na ce a Kano State da aka yi ne a kwana hudu can yan kwalla, Balarabe na Balaraba sannu Balaraba sai wata rana. So na samu Sabon Oji ne daga cikin Haruna Oji, tunda shi tsoho ne ya rasu, me kun a zuwa ce ya Oji kai tsaye, sai aka ce to ya haya Sabon Oji. Wannan shi ne a nan na samu Sabon Oji.
To me ya jawo ra'ayinka ka fara wannan harka ta waka?
Eto wakar concept din shi ko kuma waka gabaki da
wakar gabaɗaya.
So ni na tashi tun ina yaro ina son waka kawai a gidan mu, ina kuma dan ji babana na jin waƙoƙin Haruna Ojin. So amma da na tashi na fara waka, ba wai na fara da rate irin Haruna Ojin bane sai da na fara waka. So daga baya ni dai ina da interest akan abin gaskiya, a makaranta yawa da zai ce yana so ya likita, yana so ya kaza, amma ni da macen na ce ina so in zama waki kuma na zama alhamdulillah.
To wani irin mataki ka bi domin kaga cewa ka cimma burinka?
To gaskiya dai matakan da na bi shine abu uku na fare. Abu na farko na jajirce, na yi haƙuri, sannan kuma na maida hankali akan aikina, sannan kuma bana ji bana gani ni a duk abin da na sa gaba. Domin duk abin da zaka ji ka gani kana da tasgaro a cikin sa, domin duk abin da zaka yi wani baya su. So ni na tashi ne da gaske, kuma na nemi addu'a iyayena da ƴan uwana tun ba a so har aka dawo ana so. Tunda mahaifina bai da rai, dan da yana da rai ma ba lalle a hana ni kai tsaye, tunda yana da interest akan abin. So wannan shine.
To bayan nan a matsayinka na mawaki, wani irin waƙoƙi kake rerawa?
To ni ina ba irin waƙar da ba na yi, tunda da wannan salon nawa ina waƙar soyayya, kamar baby yake yi mini kosh kosh, ne ma yake kosh kosh, zaka yi waƙar soyayya ne. Akwai faka faka, akwai kuma ku faɗa wa mutane mai haƙuri, ita kuma mai haƙuri zaki ga wa'azi ne. Akwai kuma labari, ina ƴan mai dogori, mutanen mai dogori, akwai waƙan biki, akwai waƙan siyasa, duk waƙan da kaban kawai in tazo min zanyi zanyi.
To amma me yasa kai kake saka gargajiya a cikin naka waƙar?
Saboda ni ina da kishin yare na, baya da kishin yare na, sannan na taso na ga kowa ga layin da ya dauka. Haruna Oji shekarar sa wajen 70 da yin wannan harkar, shekarar sa wajen 20 da wani abu da mutuwa, amma manta da yanayin abun. Amma dai in aka ji za a ce wannan wani ne, kuma duk mawakan mu na Najeriya, indai Hausa kake, babu wani wanda ya dauko wannan abun wanda zai kara nuna wannan al'ada. To ni kuma na dauko al'adar da ni, saboda ni ina son al'ada ta gaskiya sosai da sosai, ina son yare na sosai.
To a cikin wannan masana'anta da ka tsinci kanka, kana da ubangida ne?
To duk ubangidan da zan ce mai ubangida na, ina ƙara faɗa kullun ina da iyayen gida, ina da iyayen gida. Amma iyayen gidan nawa na taso ne ina yin abun, muka haɗu da su suka taimake ni, dan ni wanda ya taimake ni ba na mai butulci. To ina da su, amma asalin wanda ya rene ni gaskiya, ni asali na sha wahala ma agogor mai reno a lokacin na haɗu da wasu, amma har yanzu ina kallon su a iyayen gida na, saboda ni ban yi butulci ba. In ka mun taimako ɗaya yana kawai shirin kaɗari ma ni a waje na. So ina da iyayen gida, amma kamar yadda na faɗa miki, na haɗuwa ne, an riga an haɗu kawai na mai da su iyayen gida. So akwai wannan.
To ya kake gudanar da wannan harka naka na waƙe-waƙe?
Gaskiya wahala nake sha, ina shan wahala, inda sai an yi gurmi, an zo a yi kiɗa, an zo a yi kamar a satin na koto aka oje ta tabara, Allah sarki tan tabara. So ni da na zo zan yi waƙar, ni ban taɓa waƙa mai halata ba. Yanzu haka yau za a yi waƙar, yau za a ƙara taɓa ta, ina shan wahala gaskiya. Akwai wahala dai wannan aikin gaskiya, akwai wahala.
To daga wani shekara ka fara wannan waƙar?
Ita ta gurmi ko kuma waka gaba kina?
Waka gaba daya.
2008. Na fara waka.
To daga lokacin zuwa yanzu waƙoƙi kamar guda nawa kai?
Wallahi bani da masaniya, akwai yawa. Bani da masaniya yadda zan ce ga adadin waƙoƙin, suna da yawa gaskiya.
Ko akwai abin da yake sa ka kaji kawai haka kurin kana zaune ka yi waka, ko kuma dai kawai sai abu ya taso ne kake yin waka?
Eh, ina da nishadi, akwai lokutan nishadi na gaskiya, musamman ma idan akai dariyar mugunta, nazo akai fira, akai wasa da dariya, da ni akai dariyar mugunta, so nakan ji zan yi waka. Haka in aka bata min rai nakan san waka, musamman wani mun wani abu da aka ce mun wani ya zage ka, kuma ba zan mai magana ba, ni ba na magana an ka zage ni. Amma tabbas in ka bari na samu gurmi, aka buga mun gurmi, to zan yi abin da nake so.
Yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so ka buga mana wannan waka na gurmi.
To shikenan, baby ki mini kosh kosh, ni ma in miki kosh kosh, baby ki mini kosh kosh kosh, ni ma in miki kosh kosh,
baby ki mini kosh kosh kosh, ni ma in miki kosh kosh.
Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh
To haka yake masu sauraro, da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri da muke tattauna da bakon mu a yau, wanda wato fitaccen mawaki ne a wannan masana'anta na Kannywood, inda yake bayyana mana hanyoyi da ya bi domin cimma wannan nasara da yake ciki har yau. To bayan wannan waka na kwash-kwash, wasu irin wakoki kuma kai, ko kuma in ce wannan waka na kwash-kwash, tunda ka ce kai in aka yi hirama ko tagulma ka kan yi waka, me yasa kai wannan waka na kwash-kwash?
Yi wakar kwash-kwash na yi ta ne ina cikin nishadi, saboda soyayya nake ji ranar da bana manta wani lokaci da yamma, na samu farin ciki dai a ranar gaskiya, saboda ina cikin nishadi. Ta kuma kamar Balaraba na faɗa miki, wannan damu na akai da in juya ta, saboda asalin wakar Balaraba ta Haruna Uju ce, in ki ga dauko suke rera zaki ko san shi iri ɗaya ne, amma labarin sa ba iri ɗaya bane. So wannan shine Balarabe na Balaraba, sannu Balaraba sai wata rana, sabon oji mai waka sai ki dangana sai na dawo, ina nan zauna gidana darakta yayi kirana, yace mini sabon oji ya kamata in kai ka Kaduna.
Balarabe na Balaraba, sannu Balaraba sai wata rana, sabon oji na Balaraba sai ki dangana sai na dawo, ina nan zauna gidana darakta yayi kirana, yace mini sabon oji ya kamata in kai ka Kaduna.
A ƙarshe wani kira za ka yi wa 'yan uwanka matasa domin su ma su miƙe su tashi a wannan yanayi da ake ciki?
To kawai ni abin da zan kira su idan aka ce shawara zan ba su akan rayuwa ko akan harkan, abu na farko mutum ya biyayya, abu na biyu ka zama mai haƙuri da juriya kan al'amuranka, sannan duk inda za a je a rayuwa ka zama mai biyayya, ka zama mai sallah, ka zama mai duk iskancin duk abin da kai ka je kai, amma kai sallah kai salati, duk abin da za ka yi je kai. Ni na sa halima saboda da bana kallon bashariya ne, amma kai sallah kai salati, sannan ka jajirce kai biyayya akan duk abin da ka sa gaba, ka toshe idanka, ka rufe idanunka, ka toshe kunnuwanka, ka tsaya kawai kai yaqini akan Ubangiji zai ma, babu wani mai bayan Allah, kai yaqini shi Allah yana son yaqini, kaka je ka ce Allah kaman kuma kana raba dan biye mun ko ba zai ma, yi yaqini ya ma kawai, so zaka samu kai biyayya ka bi na gaba da kai, ka rike gashi ka rike amanarka, ka jajirce sannan mu yi hakuri da rayuwa, ya hakuri da rayuwa kuma mu ci gaba da hakuri da rayuwa, Allah ya da komai zai zo cikin sauki.
To madalla masu sauraro, kar je ku yi nisa domin kowa lokaci ya yi da zamu burka yayin da bakwar ta zuwa madafa wato kitchen.
Dai bakwar mu ta ce za ta gabatar mana da yadda ake sarrafa shayi. Wai gida dai za ta ce shayi ai daga ruwa sai ganyen shayi ko kuma a ce dan kayan shayi sana'a da sauransu. To amma ina albishirinku masu sauraron mu, shayin da bakwar mu za ta yi mana a yau na daban ne, specialty ma take kiran shi.
To haka yake a sunan bakwar nan.
Sunana Sadiya Tukuru, wacce aka fi sani da These Delicacies.
To me zaki gabatar mana a yau din nan, kamar da yanda dai masu saura suka ji na ce shayi?
Ai, shayi na wannan special shayi ne wanda in kika sha shi ba ki ƙara so ki tsara shan wani flavor din shayi ba. Na ni ina da son shayi, so na fi I went out of my way dan ci kenan, in samu recipes, in samu abubuwan da zan haɗa ya bani wani different abu, different taste shayi. So yau zan muku special shayi na wanda ba kowa nake ba recipe din nan ba, sai wanda na ga ya cancanta.
Kai ketuwa su sauraron mu, da fatan kun shirya tsab domin jin yadda wato za ta gabatar mana da wannan shayi.
Shi shayin na abubuwa guda uku ne zuwa hudu zaki bukata, kin ga kuma ba wani abarba, kowa yawanci ana samun shi, ko baki da shi a gida yau zaki je wurin masu yanka lemu za su baki wannan bawon abarba, sai bawon lemu. Shi bawon lemu nake magana wannan green din nan, ba shi banda fara. Shi green din zaki iya sa greta ne ki dan kankare shi, kuma zaki zuwa wurin masu lemu, shi masu sai da kayan fruit din nan, in nan wanda suke barewa din nan har sai mi shi je kwashi ma zaki ya shi zaki amfani da shi, sai ki samu cardamom din ki. Shi cardamom ana ce mishi habbohan, ban san kuma Hausa me ake ce mishi, amma dai habbohan na ce ganshi kanana ne haka, ana yawanci abincin Larabawa suna sawa shi cardamom din. Sai kuma ki samu shi ruwan lemu, ki sa mishi ko dan lemun tsami haka, to iyakacin abin da kike bukata kenan. Su duk wannan da bawa abarban da bawon lemu din da hapo han din duk kaza ki sashi a cikin tukunya ne, ki sa mishi ruwa, ki dora shi a wuta sai ki tafasa shi. Shi bawon abarban kawai ma zakin shi zaki ba sai kin sa suga ba, in kika amfani kika yi wadannan ba sai kin sa mishi suga ba, in kika yi tafasu sai ki sauke ki tace. Amma ana so ki dan bar shi bayan gama tafasuwa, ki dan bar shi dan yi kamar a ce minti 5 saboda duka flavors din za su fito. Sai ki zo ki, in kina san shi tafashashshe ne, kika karamai da shi wuta. In kina san shi ya dan huce din sai ki tace shi, ki dan kara mishi wannan lemon, ruwan lemon din nan, shikenan kin ci din ki.
To baki daya masu sauraro, anan ne zamu nade tabarmar shirin namu na yau. A madadin wakilin sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Tarayya Abuja, Rukayya Basha, da dukkan wadanda aka ji maroyinsu a cikin shirin, sai Salaman Abu da ya hada mana shirin baki daya. Hawa Sharifi muku fata alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima ku.